sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa tare da Babu Yakubu Makeri muke farin cikin sake kasancewa tare da ku yau Laraba, 2 ga watan Fabrairu na shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa kwamitin sulhu na yan jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya da suka samu saɓani sanadiyar zaɓuɓɓukan gundumomi da ƙananan hukumomi da kuma jihohi ya bar baya da kura bayan mika rahotonsa ga shugabannin riƙon jam'iyyar. A yayin da wa'adin da gwamnatin jamhuriyar Nijar ta ɗiba wasu 'yan Rwanda takwas don fitowa daga ƙasar ke cika a gobe Alhamis, lauyar da ke kare su ta bayyana damuwa a game da makomarsu. A kowace ranar Laraba, yau ma Hassan Umar Tambol na tafa da rahoto na musamman, bayan nan kuma muna tafa da labaran wasanni daga Ghana. To amma kafin nan, ga Babu Yakubu da labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Babu Yakubu Makeri. A yau Alhamis, shugaban kasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya kai ziyara a Ukraine domin shiga tsakanin Kyiv da Moscow a lokacin da ake ƙara samun tankiya tsakaninsu. Duk da kyakkyawar mu'amala da yake da ita da shugabannin biyu, masu sharhi sun ce Erdogan zai iya fuskantar ƙalubaloli ta fuskoki da dama. Shugaban na Turkiya Erdogan yana sa ran zai warware tankiyar yayin da Rasha take ci gaba da jibge sojojinta a kusa da iyakar Ukraine. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi marhabi da yunkurin Erdogan na shiga tsakanin, sai dai masa da sha'anin mu'amalar ƙasa da ƙasa, kamar Farfesa Aydin na Jami'ar Kadir Has a Istanbul ya yi kashedi cewa shugaban na Turkiya yana da jan aiki a gabansa. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kira ga hukumomin sojan Myanmar da ta ba da damar shiga da kayayyakin jin ƙai ga miliyoyin mutane da suka shiga ƙunci sakamakon tashin hankali da talauci da tsananin yunwa da kuma rashin lafiya. Yaki da rashin tsaro sun lalata wurare da dama a ƙasar Myanmar shekara guda bayan da sojoji suka kifar da gwamnatin da aka zaɓa ta hanyar demokradiyya. Jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya sun yi gargaɗin cewa ƙasar na gab da fadawa cikin yakin basasa. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce rikicin da ke ƙaruwa yana jefa mutane da aka kiyasta sun kai miliyan 14,400 cikin matsanancin talauci. A yunkurin tunkarar wannan halin da ake ciki, Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kira ga samar da taimako na dala miliyan 826 wadda ba a taɓa yi ba domin taimaka wa mutane miliyan 6,200. Rundunar sojan Amurka tana aikewa da jirgi mai ƙange harsashi mai linzami zuwa haɗaɗɗiyar daular Larabawa tare da tura jiragen yaƙi domin taimaka wa haɗaɗɗiyar daular Larabawan yayin da take fuskantar hare-haren makamai masu linzami daga 'yan tawayen Houthi a Yemen. Ma'aikatar sojan Amurka ta Pentagon ta ce sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya tattauna wannan batun a jiya Talata da yalima mai jiran gado Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Wata sanarwar Pentagon ta ce jirgin mai suna USS Cole zai yi haɗin gwiwa da sojan ruwa a Abu Dhabi kafin ya isa tashar jirgin ruwa. Sakataren ya kuma sanar da yalima shawararsa ta tura jiragen saman yaƙi na Fifth Generation su taimaka wa haɗaɗɗiyar daular Larabawan akan barazanar da take fuskanta a yanzu. Kana hakan na nuni da Amurka tana tare da daular Larabawan a matsayin da daɗiyar ƙawanta, a cewar sanarwar. A ranar 17 ga watan Janairu ne da 'yan tawaye suka kai hari suka kashe wasu ma'aikatan ƙasar waje su uku a wani kamfanin mai a Abu Dhabi. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Babban birnin kasar Guinea-Bissau da ke Afirka ta yamma ya kasance cikin kwanciyar hankali bayan wani yunkurin juyin mulki da bai nasara ba, inji shugaban kasar a jiya Talata. Mutane sun koma akan titunan birnin Bissau sa'o'i bayan da 'yan bindiga ɗauke da bindigogi masu sarrafa kansu da na AK-47 sun kai hari akan fadar gwamnatin Guinea-Bissau a jiya Talata. Shugaba Umaru Sisoko Embalo, wanda tsohon janar soja ne, ya yi jawabi ga al'umman kasar a daren jiya Talata. Yana mai cewa yunkurin auna demokradiyyar ya zo ne yayin wani taron gwamnati a cikin ginin. Shugaba Embalo ya ce an samu asarar rayuka mai yiwuwa a ɓangarorin biyu, amma dai ba su da yawa. Yana mai cewa jami'an tsaro ne kaɗai ya kamata a taya su murna da martani da suka mayar. Rashin zaman lafiya da ke karuwa a yankin ya kai inda kungiyar kasashen yankin ta ECOWAS za ta gudanar da tattaunawa a kansa gobe Alhamis a wani taron koli a birnin Accra. A ƙarshe, akalla mutane miliyan 13 a faɗin Najeriya suke fuskantar yunwa a lokacin da ake fama da ƙarancin abinci a cewar Shirin Abincin Duniya na Majalisar Ɗinkin Duniya. Tashe-tashen hankula sun kawo cikas ga sayar da abinci sakamakon rashin tsaro akan hanyoyi da manoma ke jigilar kayayyakin gonarsu, ruwa kasuwanni da mahada suka lalata. Noman shinkafa ya yi ƙasa ainun, lamarin da ya sa farashin shinkafa ya tashi goron zabi da sama da kashi 60 cikin 100 a jihar Benue da ma wasu wurare a ƙasar. Akwai yiwuwar fadawa cikin yunwa saboda tashe-tashen hankula da annobar COVID-19 duk suna hana kaiwa gaba bukata, inji wani kakakin Shirin Abincin na Majalisar Ɗinkin Duniya yana faɗa wa kamfanin dillancin labarai AP. An kashe dubban 'yan Najeriya a rikicin shekara da shekaru da ake samu tsakanin manoma da makiyaya akan rashin isasshen ruwa da kuma wuraren kiwo. Yawancin lokaci manoman suna zargin makiyayan da karɓe musu filaye, yayin da su ma makiyayan da galibin su Fulani ne suke ikirarin gonakin wurin kiwon su ne na tun asali. Gwamnati yanzu ta kaddamar da wani aiki karkashin shirin sabunta kiwo na ƙasa da zammar kawo ƙarshen tashe-tashen hankula da suka rincaɓe sakamakon ƙaruwar makamai a hannun jama'a da kuma gazawar gwamnati wurin gurfanar da masu laifi a gaban doka.
A gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu bude taskar rahotanninmu. Kwamitin sulhu na yan jam'iyyar APC da suka samu sabani sanadiyar zaɓuɓɓukan gundumomi da ƙananan hukumomi da kuma jihohi ya babbaye da kura bayan miƙa rahotonsa ga shugabannin rukun jam'iyyar. Shugaban kwamitin Sanata Abdullahi Adamu ya ce a gaba ɗaya sun samu ƙorafi 47 kuma sun yi bakin ƙoƙarinsu wajen sulhun, duk da cewa ƙwararru a fannin siyasa sun ce sai fa an ciza an hura. Wakilin murya Amurka Madina Dauda ta haɗa mana wannan rahoto.
Kwamitin wanda ya fara aikin Satumbar bara ya leƙa wasu jihohi inda akalla ya bada labarin sulhu tsakanin tsohon gwamnan jihar Gombe Dan Juma Goje da gwamnan jihar Inuwa Yahaya. Duk da haka akwai jihohin da ba a gama warware takaddama ba. Gabanin mika rahoton, kwamitin ya samu korafin zaman doya da manja tsakanin 'yan jam'iyyar a jihar Taraba, da alamu ke nuna sai yanda hali yayi da yin sulhun gabanin babban taron jam'iyyar a ranar 26 ga wannan watan. Sanata Abdullahi Adamu ya ce rashin kammala aikin ba zai hana gudanar da babban taron ba.
Daga dai abin da muka bayar ba abin zai hana ai wannan taro, sai dai ko ba son ai ko wanda ne zo na daban na ce ko da dai ko da abin, amma dai dan abin da ake so daga gare mu alhamdulillah mun bayar. Mun ba abin da shi abin shi ainihin za ku kan da kai akwai har da kita nan ba ai ba a ai magudi a ai kaza kaza. To daga binciken da muka yi abin muka iya tsintsintowa mun yi
akwai wasu jihohi da har yanzu suke korafi kamar jihar Taraba. Kun samu wannan korafin nasu?
Taraba ni ban samu takardar Taraba ma, mun ji labarin Taraba takardar su ba sai shekaran jiya muka ji, kuma ba su kawo takardar ba. Ni da take kin ne ba takardar ba haka yanzu ni da take ne ba gaido tukunna. To saboda haka ba zan iya wani magana akan Taraba ba, amma idan ba ya tabbata mun samu takardar mun son su kawo takardar za su kare su insha Allah.
Jigon jam'iyya a Taraba Alhaji Abdullahi Ade ya ce suna fata jam'iyyar za ta ware lokaci don duba korafin na Taraba. Matukan ana son jam'iyyar ta tabbaka abin kirki a shekara 2023.
Ai mu Taraba muna cikin wanda muka yi wannan korafi wanda aka yi masa har Abuja, kuma alkawari zai zo ko ko zai turo mutane sa. To amma bun ya bani mamaki yau ji cewa gashi ya gama yi kaza kaza. To kaga mu dai gaskiya ba zo Taraba ba, ko da mu dai mu Taraba muna kotu, ai ya je Kano suna kotu, ya je Ogun suna kotu. Saboda haka muna so kamun nan ka je na zamfaran nan ka san menene zaka yi akan Taraba.
Amma ga masanin kimiyyar siyasa na Jami'ar Abuja Dr. Faruk Bibi Faruk ya ce ba lalle bane sulhun ya tasiri da ake fata fiye da a ciza a hura.
Idan ana siyasa irin ta Najeriya musamman yanda muke ganin ta APC, siyasa ce ta bukatan mukami. Daga takarar shugaban ƙasarsu zuwa ƙasa, duk wanda yake nan yana yi ne saboda yana buƙatar mukami, ba don ya yarda da wata aƙida da zai iya bi ba. To idan ana irin wannan siyasar, in ba a ba mutum damar karɓar mukamin nan ba, baya yarda da duk wani mataki da jam'iyya za ta ɗauka. Saboda haka kamar yadda kika faɗa APC yanzu yana da kyau su je su kafa kwamiti ɗinsu don watakila zai taimaka musu yanda lokacin da za a gama wannan maganganu mutane ba su da makoma a APC ba su da makoma a wani wurin kuma. To amma banda haka ba wani tunanin cewa an kafa kwamitin sulhu don a samu wata maslaha. Ni dai a irin na tunanin kenan da maslaha ake nema da an rushe abin da aka yi da ba ake cewa ba a yarda da shin ba.
Rashin gudanar da sulhu ko biris da korafin yan jam'iyya ya jawo rasa kujerar tsohon shugaban jam'iyyar Adams Oshiomole da ya zama wajibi a gare shi ya janye kara daga kotu don sa bakin shugaba Buhari a dambarwar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Madina Dauda, a yayin da wa'adin da gwamnatin jamhuriyar Niger ta diba wasu 'yan Rwanda don fitowa daga kasar ke cika a gobe 3 ga watan Fabrairu, lauyar da ke kare su ta bayyana damuwa a game da makomar waɗannan mutane da kuma yadda abin da ka iya shafar darajar kasar Niger da ta Majalisar Dinkin Duniya a idan masu kare haƙƙin ɗan Adam. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulaimun Barma ya aiko mana ƙarin bayani.
Rashin samun amsa mai gamsarwa daga wajen mahukunta da kuma yadda kotu ta yi watsi da dukkan ƙararrakin da aka gabatar mata ne kan buƙatar soke kudirin korar waɗannan 'yan Rwanda takwas da suka samu faka a nan Niger bayan wata yarjejeniyar da aka cimma a tsakanin hukumomin ƙasar da Majalisar Ɗinkin Duniya, ya sa lauyar da ke kare su Maitre Khadijatu Hamadu kiran taron manema labarai don sanar da duniya halin da ake ciki. A yayin da ya rage kwana guda wa'adin da mahukuntan Niger suka ba su ke cika.
Mutanen nan har yanzu situation kinsu bai sake ba. Ita da Niger bai magana ba mu san me zai faru ba. Da zun ga naji wani ya ce yau ne delekin su zai kare, kenan gobe za a kore su. Abin da ya kamata kowa ya gane, decision Nations Unies da ya daga wancan decision na koransu. Ba a ce rana kaza ko rana kaza ba. An ce sai in an gama shari'a kan maganarsu. Shari'a kuma ba a yi ta ba. Tunda mu nan gani shi duk dosiyan da muka aje wasan da shi ake yi. Amma aboka da ke wararen duniya su suna gaban Nations Unies kan magana. Kenan yau maganan ga da muke yi. Ko gobe Niger bai da inci ya kori mutanen nan. Tunda decision farko da ya sa bai kore su ba. Har yanzu yana nan bai guce ba. Dindin maganan ba a yi shi ba tukuna. To wannan ne muke so mu gane.
Wannan al'amari da tuni ya fara ɗauka hankulan lauyoyi sama da 100 daga sassa daban-daban na duniya abu ne da ka iya gogawa Niger kashin-kashi akan batun kare haƙƙin ɗan Adam. Ganin yadda mutanen da ake dambarwa akan su tsofaffi ne, matashinsu shi ne mai shekaru 60, inji Maitre Khadijatu Hamadu.
Yau constitution kinmu ma na protection. Traité international yana protection su, kenan yau in Niger ya kore su ya je ya sa su wani rayuwa ko a wani hannu da za a iya takura musu. Gaskiya responsibility international kin Niger an iya ai engage shi akan wanga magana. Jiya ma kuma mun je gaban minister de l'interieur muka aje takarda kan mutanen nan. Okay, Niger ya duba kuma ya ba su azil, ya ba ma Nations Unies tan ya yi prepare di parkin su Niger. Kenan muna saurara.
Lauyar ta kara da cewa waɗannan mutane duk da kasancewar su an same su da hannu a yakin basasar 1994, kotu ta wanke wasu daga cikin su. Yayin da waɗanda aka kama da laifi suka riga suka kammala zaman hukuncin da aka yanke musu. Sai dai watanni kusan biyu da barkewar wannan dambarwa. Kawayewa hukumomin Niger ba su ce kalaba a kai. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mumuni Barma. Yanzu kuma ga Hassan Umar Tambol da rahoto na musamman.
Kungiyoyin wasar kwallon kafa ko ta mola kungiyoyi ne da jama'a da yawa musamman matasa ya bada goyon bayan su gare su. Na tattauna da wasu mazauna birnin Ibadan a game da goyon bayan kungiyoyin kwallon kafa na gida da na waje.
Dairar kansila to ina sha'awar kallon kwallo a da amma yanzu gaskiya na daina don saboda ganin yawa za ta kamo hawan jini.
Me yake ni?
To gaskiya kullum in aka zo aka ci mu dan da ina supporter gida Najeriya sai in ga an ci mu da an ci mu kada sai wani da zazzabi wani da rashin lafiya har mu zo muna fada junan mu sai daga za ta haddasa mana gaba da rashin lafiya a jiki.
Wace kungiyar kwallo kake goyon baya a nan Najeriya?
A nan Najeriya muna kallon nan Superstar, muna kallon kwallo a nan Adama Siga na Ibadan wanda ya zama to sai gwagwarmaya sosai, wanda ya zama to an samu yan kwallon su wanda har sun fita waje gaskiya sai gwagwarmaya sosai.
Bayan wannan kungiyar kwallo ta Ibadan ta Shooting Stars, ko akwai wani kungiyar kwallo da kake goyon baya a Najeriya?
To gaskiya bayan su sai tumatumai wanda ake kullawa a cikin gida ɗan yara da muke haɗa muna amfani da su wanda ya zama to muna dan kashe kuɗin mu to kuma yanzu da gaba ɗin yana aji
to kamar irin kungiyoyin ƙwallo na ƙasashen Turai fa ko kuma na waje ko akwai wanda hake goyon baya a can
to yana goyon bayan Madrid gaskiya
har yanzu
har yanzu da aka ce Madrid ta ce ina jin dadi amma ban zuwa kallo gaskiya yanzu dan saboda hawan jin ne da na faɗa ma ka wani abu ya haifar ma mutum wasu matsaloli
sunana Umar Muhammad dan Asabi
kana goyon bayan wata kungiyar ƙwallo
ina goyon bayan kungiyar Arsenal
me yasa hake goyon bayan ta
aina taso tun ina dan karami gaskiya lokacin ina dan karami nakan je gidan ƙwallo in ga sun sa kaya jajaye to daga nan ko da na girma kawai sai naga ashe Arsenal ce to tun lokacin kuma ban iya kauce mata ke nake tare da ita ko da wani lokaci a zuciyata
ko ka san kungiyoyin ƙwallon dake Najeriya
eh na san kungiyoyin ƙwallon dake Najeriya
ba mu koda guda uku ko hudu tunayen su
akwai Kano Pillar akwai Ifeanyi Uba akwai 3SC akwai Crown FC akwai Niger Tornadoes akwai gasunan dai da yawa
to a cikin waɗannan kungiyoyi da kallin su ba wanda ta baka shawa ka goyi bayan ta sai kungiyar ƙwallon kafa waje
anan Najeriya ma ina goyen bayan Kano Pillar da 3SC na Ibadan Kano Pillar na Kano Pillars duka su biyu nan ba wanda nake so kamar su a cikin
ka ta Ibadan wani taimako game da waɗannan kungiyoyi domin su ci gaba
gaskiya ban ta Ibadan wani taimako domin su ci gaba ba amma nakan je na kalle su idan ni mazauni Ibadan ne amma idan Kano Pillars ta zo nan stadium din Ibadan za su buga da 3SC kuma duk kungiyoyin da nake so ne nakan je na bada gudunmawa ta wurin nuna na fi son Kano Pillar akan 3SC saboda ni ba ushe shine gudunmawa da nake baya nakan je a cika stadium da ni da yan kwallo a cikin hili sukan so su ga fans sun cika wasu goyen bayan su ba wurin nuna suna bayan su so sai su ba su karihin gwiwa wurin buga kwallo
sunana Abule kai ma kana goyen bayan kungiyoyin kwallon kafa sai so sai ko don kaman da wace kake goyen baya cikin kungiyoyin kwallon kafa Real Madrid ne fast Real Madrid ne ita ce kawai a gaba na sauran kungiyoyin kwallon waje ba goyen bayan sai dai wannan kawai
a wannan ni kawai Real Madrid ne na Hudson ta ci kowa da mun hada da mutun kawai in ga MPO aiki na kenan
to me yasa kake goyen bayan wannan kungiya ta Real Madrid
tunda Allah ya sa na tashi na ga ina shawon kallon kwallon sai na ga babu wata birge ni sai ita saboda wasu da naga suna yawan takale da to irin su zamanin su Zidane dai ga sunan da sauran su
bayan Zidane ko akwai wani dan kwallon da ka sani cikin wannan kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid
sosai da irin su Ronaldo nan Brazil duk da dama dai ga sunan suna nan duk irin su wayannan duk muna shan su saboda ba su ba mu kunya in dai suna cikin hili to insha Allah wayannan fa mun gama dokan su
me yasa ba ha goyon bayan kungiyoyin kwallon kafa Najeriya ko Afrika
to wani lokaci suna yawan ba mu kunya abin da ya kamata ai kishin suna amma muna yawan towa sai kuma su ba mu haushi kaga abin da yasa kawai wani lokaci mukan tsallake sai mu koma can
me yake son ha gani ga kungiyoyin kwallon kafa Najeriya ko Afrika
yawa ina son in ga kishi ko don lokaci go an kashi go hili in ga kishi amma duka wani lokaci sai ga an sa fashi waliti saboda alfarma ta yawa wannan ma bai iya ba dokoi a ci shi za a ga wasan kwallo kaga wannan duk shirme ne irin wannan duk bai kawo ci gaba kaga akwai matsala
kungiyoyin kwallon kafa dake waje su ba su irin wannan nuna son kai
gaskiya babu son kai in baka yi ma ba a yi da kai saboda da an ga yau baka yi ba jibi ma an ka doko ba a yi da kai sai dai kuma a saki a doko ni amma nan ko don lokaci an ka to gida Najeriya sai ga ana yawan son kai a ciki wanda ma bai kai wani baka gari an doko shi a ce wai sai shi to kaga irin wannan duk babu ci gaba cikin su
ni sunana Isiaka
ko akwai kungiyar kwallon kafar da hake goyon baya na waje ko na cikin kasa Afrika
rille ne dan Chelsea ne
me yasa hake goyon bayan kungiyar kwallon kafa ta Chelsea
gaskiya Chelsea suna bugawa yanda nake so kuma ba fashaliti sai dai yanzu da suka samu injury ne suka samu
rauni
sun samu injury ne alar kwallon mu yanzu amma dai koda muka samu injury muna top 3 muna cikin top 3 amma insha Allah naga dai zuwa 1-2 insha Allah za mu dauka
a cikin yan wasan wannan kungiya da kafadi wani dan wasa ne ya baka sha'awa
ni dan wasan da yafi ban sha'awa dan wasan bayan kwallon mu Rudiger da kuma kaga irin su Thiago Silva din nan amma ya tsufa amma yana da experience zai koya ma abin nan irin su yan kananan nan sun iya kallo kaman dan America din nan James shi ma yana da injury amma yana bugawa sosai
a cikin kungiyoyin kwallon kafa dake Africa ba wanda hake so
ni dan Najeriya ne amma ina son dan Najeriya abinda suke bayarwa suna bada hypertension
wato
hawan jini
to saboda me
kaga abinda ya kamata su selection
su zabu
ba su zabuwa dai wani senator yace wannan dan gidana ne a dauke shi wannan yace nashi ne a dauke shi wannan yace nashi ne a dauke shi wannan jai nashi ne a dauke shi dan haka ne ni dai nayi banza da su
kana ganin mai horar da yan wasa wato coach baya da damar ya zabo wanda ya ga sun fi kwarewa sun fi basira ga wasan kwallon kafa
dama fa bai da dama
to wa yake hana shi ya zabo wanda yake so
su senator ne za a ba bashi kudi ko kuma in sun kai kwallo kuma ko su sai da kwallon suna sai da kwallo
kamar yaya kenan
kamar yanzu ko Najeriya zai hadu da Egypt ko kuma Ghana za a iya kiran dan kwallo daya a ce to kaga gaban da yake ga yanda yake ku sayar mana kwallon to zai ce to ko kuma kifa an bugo kwallon da ya kamata ya kama sai shi in an bugo nan shi yayin nan kwallon shi gara
in kwallo ta yamma shi sai shiga ba
eh sai ya shiga raga daga nan ayi kaga sun ba mu 1-0 dole mu kauce haka suke yi
sunana Abdulrazak Abdulrahim Abdullahi Zango Ibadan
kana goyon bayan wata kungiyar kwallo a kasashen Turai ko kuma na Afrika
ga ni kashe ne na Manchester ne ga ni kashe ne na Manchester
to me yasa kake son Manchester
ni na fi shekara 40 wallahi na son Manchester tun ana aurawa a dan kalla farin TV muke son Manchester wallahi
to yanayin uniform din su yake baka shawa koko yanda suka buga kwallo koko yan kwallo koko me yake baka shawa a ciki
mu Red Devil ne gaba daya wallahi mu Red Devil ne na Manchester muna son Manchester kaman baki rai bakin fama haka nake wallahi tun ba mu da wayo sosai muke son Manchester muka kuma tashi a cikin Manchester kome na Manchester rigamu ma na Manchester ne wandon mu na Manchester ne duk wanda ya san mu ya san mu Ganci Abdulrazak na Ibadan Zango wallahi san Manchester ne
to ga kadan Najeriya me yasa ba ka goyon bayan kungiyoyin kwallon Najeriya da sauran Afrika
eh muna goyon bayan lokacin da ba mu kallon Turai muna goyon Eagles na Najeriya duk inda za su yi wasa inda su rulere ne ko aina za yi wasa sai mun je mun kalla amma tun sai na tun 80s muke wannan magana amma bayan 80s da Najeriya suka dauki Nation Cup aka zo aka kira su West Ham su kowa tun lokacin da West Ham mai samu je USA 94 ya dauki kofin kaga wannan squad din JJ kenan su Kano wannan mutanen squad din ya hadu dole ka so su inda aka zo Nation Cup ko wani abu amma aka zo maganar Turai muna kokari mu bi Manchester saboda mu ba mu ba haƙi nan Najeriya ba haƙin player shi yasa player mu ma suna samu su fita in sun fita shikenan
Hassan Umar Tambuwal murar Amurka daga Ibadan a Najeriya
a gaida Hassan Umar Tambuwal kafin mu je ga shirinmu na gaba mu shakata da wannan faifai
literature slow but okay da sako ga al'ummar Najeriya
Nigeria, Nigeria, Nigeria. Babbar kasa, ku zo ni ki shuka saramu. Nigeria.
Salam, salam, salama nake gare ku al'ummar kasa ta Nigeria. Musulmai kin rasta mu hada kai mu je na nuna wariya. Mu kalli kan mu yan uwan jini dan mu samu ci gaban kasar mu ai Nigeria. Da kai da ke da ku da ni sai mu dan tsaya mu waiwaya shinya akai aka samu sunan kasar mu ai Nigeria. Tabbas an wahalta an jigata kafin samun yancin kasar mu ai Nigeria dan haka kar mu yi wasa a kasara ta yan uwa fa kun jiya mu samu auni mu auna kaf a dukkanin kasashe na duniya gare mu wai akwai kasar da shintazar ta ai Nigeria babu kai wallahi
yanzu kuma ga shirinmu na gaba
wasanni a takaice
Cibiyar jan kunni na hukumar kwallon kafar Afirka ta azaba hukumar kwallon kafar kasar Masar tarar dalar Amurka $100,000 tare da dakatar da $50,000 a dalilin karya ka'idodin umurnin hukumar gasan cin kofin nahiyar Afirka na kasa da kasa a kasar Kamaru na shekara ta 2021 wannan kuwa bayan kasar Masar ta ki ta yi taron manema labarai ne a ranar 29 ga watan Fabrairu na shekara ta 2022 gabanin karawarsu da kasar Morocco a wasan kusa da na ƙarshe wato quarter finals da sun kai a Ahmed Ahidji Stadium abinda ya zama wajibi ga duk kungiyoyin wasa da ke cikin gasar masu riƙe da sha'anin ƴan jaridar sun saurar jira har kusan sa'o'i biyu kasar Masar na da kwana 60 ta biya tarar $50,000 don an mata rangwamen $50,000 saboda ba a samu hukumar kwallon kasar da laifi ba Hukumar kwallon Afirka kafa ta kaice ta kita amincewa ya amfani da Baba Yara Sports Stadium na wasan karshe na shiga gasan cin kofin duniya tsakanin Black Stars in Ghana da Nigeria kasar Ghana za ta karbi bakuncin Nigeria a zagayen farko na wasan karshe sabon wata yayin da ake yaya ta rahotanni an daga wasan zuwa Baba Yara Sports Stadium dake Akumasi Hukumar kwallon Ghana dai ta gabatar da wuraren wasa biyu ne Cape Coast Sports Stadium Stadium da Accra Sports Stadium don wannan karawa, sai dai wani jawabi da hukumar wasannin motsa jiki ta ƙasa ta fitar akan rashin sukunin yin amfani da Kipco Sports Stadium a dalilin bukin ranar Independent Ghana a ran 6 ga watan Maris. Ya zama wajibi a maida wasan Accra Sports Stadium. Baba Yara Sports Stadium ba shi da kurumin karɓan wasannin kamar yadda CAF ta nuna. Babban mai koyar da Great Olympics wasa coach Ano Walker ya nuna sha'awar zama coachin din Black Stars na gaba. Yanzu haka dai hukumar kwallon kafar kasar Ghana na farautar sabon coach wa babban kungiyar kwallon Ghana bayan an sallami Levan Rajovic a dalilin mugunyar rawa da Ghana ta taka a gasar cin kofin Afirka da ake ciki yanzu haka a kasar Kamaru. Ano Walker wanda kuma shine coachin din Black Stars team B yayi imani da irin kwarewar da ya samu zai iya manejin kungiyar in har aka ba shi dama. Me yasa in aka bani dama bana jin ragon azanci ne, ya saura gare ni in yi abin kirki. Walker ke fadin haka a cikin wata hira. Kasar Masar ta samu koma baya yayin da dan wasan ta na baya Ahmed Hegazi ba zai iya buga sauran wasannin cin kofin Afirka na shekara ta 2021 ba. Hegazi ya samu rauni ne a wasan da sun kai nasara akan kasar Morocco a ranar Lahadi. Tsohon dan wasan baya na West Brom Mahmoud Trezeguet da ya saka kwallo da ya ba su nasara 2-1 ya sake shi. Mai shekaru 31 zai tashi zuwa kasar Jamus yayi jinya. Kasar Masar da sau 7 take cin kofin nahiyar Afirka za ta kara da kasar Kamaru mai karban bakuncin gasar a ranar Alhamis don samun wadda zai tsallaka zuwa wasan karshe a ranar 6 ga wata. Da wannan muka iso karshen labarin wasannin. Radwanullah Mukhtar Abbas, sashen Kausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Da Ridwan Abbas yanzu kuma sai labarai a takaice.
To baban da a takaice, a yau Alhamis shugaban kasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya kai ziyara a Ukraine domin shiga tsakanin Kyiv da Moscow a lokacin da ake kara samun tankiya tsakanin su. Duk da kyakkyawar mu'amala da yake da ita da shugabannin biyu, masu sharhi sun ce Erdogan zai iya fuskantar kalubaloli ta fuskoki da dama. Shugaban na Turkiya Erdogan yana sa ran zai warware tankiyar yayin da Rasha take ci gaba da jibge sojojinta a kusa da iyakar Ukraine. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi marhabi da yunkurin Erdogan na shiga tsakanin. Majalisar Dinkin Duniya ta kira ga hukumomin sojan Myanmar da ta bada damar shiga da kayayyakin jin kai ga miliyoyin mutane da suka shiga kunci sakamakon tashin hankali da talauci da tsananin yunwa da kuma rashin lafiya. Yaki da rashin tsaro sun lalata wurare da dama a kasar Myanmar shekara guda bayan da sojoji suka kifar da gwamnatin da aka zaba ta hanyar demokradiyya. Jami'an Majalisar Dinkin Duniya sun yi gargadin cewa kasar na gab da fadawa cikin yakin basasa. A ƙarshe, rundunar sojan Amurka tana aikewa da jirgi mai kange harsashi mai linzami zuwa hadaddiyar daular Larabawa tare da tura jiragen yaki domin taimakawa hadaddiyar daular Larabawan yayin da take fuskantar hare-haren makamai masu linzami daga 'yan tawayen Houthi a Yemen. Ma'aikatar sojan Amurka ta Pentagon ta ce sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya tattauna wannan batun a jiya Talata da yarima mai jiran gado Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Wata sanarwar Pentagon ta ce jirgin mai suna USS Cole zai yi haɗin gwiwa da sojan ruwa a Abu Dhabi kafin ya isa tashar jirgin ruwa.
To masu sauraro, baki ɗaya abin da ya sauka kenan a cikin jerin shirin namu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za ku jiyo sabokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe 5 kenan agogon GMT da Ghana. Yanzu a madadin Babaya ko makeri da ya taya ni gabatar da shirin da Daniel Brown da ya ba da umarni da ma injiniyanmu na yanzu Muhammad Hafiz Baballe da na shirya kuma na gabatar nake cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.